الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na asabar 6 ga watan Rajab a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 28 ga watan 1 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidul Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano. A yau insha Allah zamu darasi na 169. In ba manta ba muna karatu cikin kitabun Nikah. Makon da ya gabata mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 907. Da haka yau zamu tashi farkon babi. Babun la tahillul mutallaqatu thalathan li mutalliqiha hatta tankiha zawjan ghayrahu ويطأها ثم يفارقها وتنقضي إدتها ما ليتي باب ونن بابي كنا لا تهل المطلقة ثلاثا واتأك وسكي أكو باتا هلتا إرن تأوري لمطلقها قواند يمت سكي أكو ما ناي دمجي يسكي ما تس سكي لا ya sake sakatta saki na biyu ya sake sakatta saki na uku to daga nan kuma babu zaman aure sai an bu wani kaida sai an cika wasu sharuɗa kaidar da sharuɗan shine har sai ta je ta auri wani namijin ya sadu da ita saduwa ta aure kuma ya sake ta danganin damarsa to shine idan ta dawo iddarta ta kare to za ta iya komawa zuwa ga wancan na farko wanda ta fara aure wanda ya mata saki uku a baya an gane ko to shine abin da babin ya kunsa yace hatta tankiha zawjan ghayrahu haffa sai ta je ta auri wani namijin ba shi ba to kalmar tankiha ta aura lafazin annikahu a larabci yana zuwa da ɗayan ma'anoni guda uku ne yana zuwa da ma'anar daura aure kawai daura aure ba a kai ga tarewa ba shi ma nikahu ne to haka nan yana zuwa da ma'anar saduwa kawai ko babu aure shi ma nikahu ne bi ma'anar wata'u to sannan kuma yana zuwa da ma'anar daura aure tare da tarewa kaga a ma'ana guda uku kenan duk ana kiranta da suna nikahu ubangiji madaukakin sarki yace fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu idan miji na farko ya saki matarsa cikon saki na uku ba ta halatta gare shi sai ta auri wani namijin sai aka amfani da lafazin nikah to anan nika da ma'ana biyu yazo ma'ana sai ta auri wani namiji an daura aure kuma bayan haka sai ya sadu da ita domin inda za a daura aure kawai da matar da mijinta ya sake ta saki uku a baya kawai aka daura mata aure da wani sabon mijin amma ba su tare ba sai ya mutu ko suka rabu to har yanzu ba za ta halatta ga mijin baya ba domin nikahun ne biduni wata'in aqadun ne biduni wata'in to haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahatumul mu'minatu mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ya ku wadanda suka yi imani idza nakahatumul mu'minati in aka daura muku aure da mata mu'minai thumma dallaqtumuhunna sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna ba ku kai ga saduwa da su ba ku tare ba to amma duk da haka an ce nakahatum mana aqattum alaihinna kun kulla aure amma babu tarewa babu maganar saduwa da haka kalmar nikahu tana zuwa da ɗayan ma'anonin nan guda uku ko dai saduwa kawai ba aure azzani la yankihu illa zaniya mazinaci baya saduwa sai da mazinaciya la yankihu anan ba ana nufin aure ba bi ma'ana la yujami'u la yata'u mujarradul wata'i yusamma nikahan to sannan kuma wa'ancan guda biyun mun riga mun faɗi dalilansu a baya to da haka dai mu lura da kyau auren da yake halatta wa mace wacce aka yi mata saki uku ta koma gidan mijinta na baya shine aure halaliya tare da saduwa. An gane ko? Da zina za ta yi kadai ba za ta koma gidan tsohon mijinta ba, da aure za ta yi kadai ba a tare da ita ba, ba a sadu da ita ba, har yanzu ba za ta koma gidan tsohon mijinta ba, kenan sai ta yi aure na halal kuma sai an tare da ita, an sadu da ita saduwar aure. To sannan ne in wani abu ya faru kuma shi miji na biyin ya sake ta kuma ta je ta yi idda, to yanzu miji na baya yana da damar kuma ya dawo ya sake aurenta. Wannan shine abin da babin ya kunsa a dunkule. Da haka malai yace hatta tankiha zawjan ghayrahu wa yaqaha, ko wa yaqaha, sai ta auri wani mijin ba daban ba na farkon ba kuma ya zama ya sadu da ita, thumma yufariqaha, sannan ya rabu da ita rabuwa irin ta aure, watan qadi iddatuha, sannan kuma iddarta ta cika. To shine daga baya kuma sai ta halarta ga miji na farko. Hadisi mai lamba ta 198, hadithu Aisha ta radiyallahu anha, hadisin nana Aisha uwar mu'minai, Allah ya kara mata yadda. Qalat ja'at imra'atu Rifa'a al-Qurazi, nana Aisha tace matar Rifa'atu al-Qurazi tazo. Rifa'atu al-Qurazi ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abin da ya faru ya faru, ya saki matarsa har ta je ta yi wani aure a wani gida. To shine sai bata ji dadin zaman gida na biyin ba. Bahaushe yake ko wata na bara bai ji dadin bana ba, sai kuma begen tsohon miji ya taso mata. To shine ta taho gidan Annabi kawo kara. To nana Aisha tana zaune a wajen, tace matar Rifa'atu al-Qurazi tazo, Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta iski Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qalat, sai tace da shi, kuntu inda Rifa'a fa ballaqani, da ni matar Rifa'a ce amma sai ya sake ni. Fa abatta talaqi, kuma yayi mun saki daidai har uku wanda babu kome har sai in naje nayi wani auren. Ma'ana ya mata talaq alba'in bainuna kubra, saki iri biyu ne, akwai at-talaqur raj'i. An gane ko? Auren sakin da ake kome shine saki na daya ko na biyu, kuma ya zama mata bata gama idda ba, to miji yana da dama yace wancan na dawo da ke. Ka saki matarka tana cikin idda, idan mai yin jini ce jini uku kenan, ta yi na ɗaya ko na biyu sai kuka sasanta, sai ka dawo da kayanka. A nan babu sabon ɗaurin aure, babu sabon sadaki, saki ne amma wanda ake kome, shi ake kira da at-talaqur raj'i. To haka nan in kai mata saki na biyu tana cikin idda, in mai jini ce jini uku, in wacce fata jini ce wata uku, to a tsakankanin wannan lokaci kafin lokacin ya cika na iddar sai ka huce ko kuka sasanta, sai ka ce na dawo da ita, wannan ma talaqi ne raj'i. Babu sabon daura aure, babu sabon sadaki, kawai da ka ce na mai da ke shikenan ta koma. An gane ko? To amma akwai saki da ake kira da alba'in bainuna subra da kuma alba'in bainuna kubra. Akwai sakin da in za a yi kome sai an yi sabon daurin aure, sai an ba da sabon sadaki, shine na ɗaya ko na biyu, wanda miji yayi sakaci bai mai da ita ba har ta gama idda. Ka saki matarka saki ɗaya, to kuma ka batta ta yi iddarta, in mai jini ce sai da ta gama jini ukun baka mai da ita ba, to yanzu idan ka dawo ka ce za ka mai da ita, kafin ka mai da ita sai ka bata sabon sadaki, kuma sai an yi sabon ɗaurin aure, kuma sai ta yadda, saboda yanzu ba matarka ba ce, yanzu sabo fil za ka fito mai nema, kamfen za ka yi, in an yadda a dangwala ma, in ba yadda ba ka kama gabanka. An gane ko? Ko a saki na ɗaya ko a saki na biyu, in dai kai sakaci mai idda ta ƙare baka mai da ita ba, to anan sai ka bata sabon sadaki, sai an yi sabon ɗaurin aure, shi ake kira da alba'in bainuna sugura. Saki ne wanda ya nisanta ka da matar, amma ƙaramin nisantawa ba babba ba, domin da ka bada sadaki ta yadda an sake sabon ɗaurin aure, shikenan magana ta ƙare. To amma akwai kuma ba'in bainuna kubra, sakin da ya nisanta ka da ita kuma babban nisantawa ba ƙarama ba, shine anan ko ta yadda ka yadda, ko za ka bada sabon sadaki, in duk kuɗin duniya za ka bata, in duk mutanen duniya za su zama shaidu a ɗaura muku aure, auren ba zai ɗauri ba, Allah bai yadda ba, shi kan har sai ta je ta yi wani auren, kuma a auren dole sai an sadu da ita, sannan sai an sake ta, sannan sai ta yi idda, sannan iddar ta ƙare, sannan ne ta dawo ku sake aure. To kaga wannan ba'in ne bainuna kubra. saki ne wanda yake nesanta miji da mata, nesantawa ta aure, kuma babban nesantawa ba karama ba. To ita wannan tana magana ne akan saki wanda yake nesanta miji da mata, nesantawa ta aure, kuma babban nesantawa. Ma'ana saki uku yayi mata shine tace mijinta ya sake ta, fa abatta talaqi, ya datse igiyar auren ta yadda ya mata saki ukun da babu kome har sai tayi wani auren a wani gidan. To tace ana tsaka da haka, fa tazawwajtu Abdurrahman ibn Zabir, sai na auri wani mutum shi kuma sunansa Abdurrahman dan Zabir, ba Zubair ba, Zabir. Larabawa suna da sunan Zubair, suna kuma da Zabir. To shi wannan Zabir Abdurrahman ibn Zabir, an gane ko? Akwai Abdullah ibn Zubair, amma wannan Abdurrahman ibn Zabir. Tace to sai nazo na auri Abdurrahman dan Zabiru, sai tace inna ma ma'ahu mislu hudubati thawbi, tace ya ma'aikin Allah, amma fa shi abin da ke tare da shi kamar gezar zani ce. Malamai suka ce tana yin alkunya ne da abu guda biyu, ko dai tana nufin irin mai cutar inini din nan ne, wanda malaman fiqh suka yi magana akan sa, mai karamin azzakari kwata kwata baya iya saduwa da mace saboda kankantar gaban sa. Halitta ce, cuta ce, rashin lafiya ce, ana iya warkar da ita. To amma dai asali halitta ce. Waɗansu malaman suka ce a'a, ba kankantar azzakarin sa take ishara zuwa gare shi ba, a'a kwata kwata azzakarin ne baya tashi. To amma dai koma menene biyin takwatanta shi da gefan zani ko gefan mayafi? Gefan mayafi ana samun wani zaran da shi ba a tufka ba, zaka samu ba mai tsawo bane, sannan kuma shi gashi yana lagwai lagwai. Suka ce to rashin tsawon sa alkunya akan kankantar azzakarin mijin, rashin kaurin sa ko lagwai lagwai din sa alkunya tai akan me cewa azzakarin sa baya tashi. Ma'ana dai babu auratayya, miji ne amma ba namiji ba, an gane ko? Miji ne shi amma ba namiji bane kuma shi. Wannan kuwa ba zai yi ai aure da haka ba, duk da cewa saduwar auratayya ba ita ce kadai aure ba, kamar yadda ƴan zamani yanzu suka dauka mazan da matan, kowa kawai ya dauka jima'i shine aure. Shi yasa abun kunya abun takeici, in mata suka hadu daya biyu ba su da wata hira sai maganin mata, in mazan ne ma ko ina suka hadu maganin karfin maza. Yanzu duk macucin mai magani karfin maza kawai, abun yana matukar bani kunya. Ka shiga babban supermarket zaka yi siyayya, wai kaga magungunan maza man power wai duk akan tebura, in ka zo baka da canji kawai ka dauka. Ina ne irin lalacewa ce, kamar ba garin musulmi ba, ina kunya take? Ina kunya take? Tattaruwar hankalin mu ya koma iyanan a auratayya gidadanci ne. Manzo Allah ya auri mace da ko saduwa babu tsakanin sa da ita, ashe kenan aure ba saduwa bane kadai. Mun yadda saduwa jigo ce a aure, tana da matukar muhimmanci, amma kar mu dauka ita ce kadai aure. Kullun namiji burgewarsa maganin da zai zo ya sha ya gallabi matarsa, ita ma burgewarta maganin da za ta sha ta rikirkita mijinta. Wannan irin sakarci ne. Sai ka samu bata iya ta gaida miji ba, bata iya tsafta ba, bata iya kaza ba, saboda an bata lakanin maganin mata. Shi ma bai san tausasawa matarsa ba, bai san tarbiyyar ƴaƴa ba, saboda yana takamar yana da maganin karfin maza. Shikenan rayuwa. To in haka ne, meye bambancin mu da awakai? Ai bunsuru ne shi abin da ya sani kawai a wajen akuya saduwa. Ba kudin cefa ne. To duk namijin da ya zama ba kudin cefa ne, ba kula da tarbiyya, ba kula da yara, ba kaza, kawai sai saduwa, meye bambancin sa da bunsuru? Ai ko ya kamata a ce dan adam ya bambanta da bunsuru? To da haka dai saduwa a auratayya tana da matsayinta, tana da mahimmancinta, amma bai kamata duk hankali ya tare mana a can ba. Ina fata an gane. To da haka ita wannan mata ta ce mijinta ba falafiyayye bane, yana da larura, yana da matsala, baya iya saduwa da mace. To sau da dama zaka ga wasu iyayen ƴaƴansu za su kawo irin wannan ƙara, amma sai su ce je ki hakuri, kakki tona mana asiri. Ma'ana wai kar ta baro gidan miji ta dawo, katta tona musu asiri. Wallahi akwai da yawa daga cikin matan da suke cikin irin wannan hali, kuma wallahi sanadiyar kin saurarar su da iyayensu suke yi in sun kawo musu irin wannan koken, yasa suka koma fasikanci, yasa suka koma yawon banza. Kuma yana daga cikin ganganci, kaga tsoho dan shekara 60 65 ya auri yarinya ai shekara 10, ba mu ce haramun bane, amma ka kuka da kanka, baka yi kanka adalci ba, ya halatta amma in ka tabbatar da lafiyayye ne kai. Amma kawai ka auri ƴar mutane ka jika mata aiki, wannan ba daidai bane, ba wannan zalunci ne. Ya kamata iyaye su rinka lura da irin wannan, saboda in ba haka ba zai lalata muku yarinya, za ta koma shi kawai tana kwabarin ɗinsa ne, tana kare shi, ana ganin shi ne mijinta, amma ta ƙarƙashin ƙasa kuma wani abu take yi na daban. Sai ka samu ƴaƴan maza su suke saduwa da matan iyayensu, saboda iyayen hoti ho ne kawai, hoto ne, maganin kar ai kar a soma. Da mutum ya zo neman auren ƴarka, yi ƙoƙari ka san shekarunsa nawa, shekarunta nawa. Ba ta aka yi duk wanda ya kai shekara 60 bai da lafiya ba, amma a cikin 100 kusan 75 in suka haura shekara 60 cikin maza, to rakiya suke yi. Ita kuma mace sha'awarta ta fita sawa ne daga shekara 25 har 35. Duk yadda ka ninka shekarun mace na haihuwa, to ba sa aurenka bace, za ta fi ƙarfinka a gaba. Saboda kai kana gajiyawa ne, ita kuma tana ne tasowa. Kai ka gama gangara, ita kuma lokacin take hawan, zaman ba zai yi kyau ba. Da haka dan Allah maza mawadata, a rinƙa yi wa kai adalci, a rinƙa yi wa kai adalci. Kuma iyayen mata su ma wajen aurarwa a rinƙa adalci, kuma ƴan matan ku rinƙa yi wa kanku adalci. Domin wata idan ta hanga ta ga yana da kuɗi, ba ruwanta da furfurarsa. Matan da ne in ka zo musu da furfura, to sai dai kai haƙuri, budurwa a'a, sai ta ce a kai kasuwa. Amma yanzu ba furfura ba, in balbila za ka zama ka zo, in kana da kuɗi ba ruwanta ɗauka za ta yi. To ku ki auri tsoho ɗan shekara 60, kina ƴar shekara 10 ko 20, to ki sani su sai ɗin da kika yi, gangancin da kika yi, kamar mahaukacin da ya rungumi transformer ne, bindiga za ta yi da shi, kacaccala shi za ta yi. A da akan ce idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min waddihinna nasibu. In dai mutum furfurarsa ta bayyana, ko ya zama bai da ƴan kwabbai, to fa sai dai ya haƙura da ƴan mata. Amma yanzu kwabban in akwai, to furfurar ko toka ce kai za ta ɗauka. To amma dai akwai ganganci ƙwarai a ciki, Allah ya kiyaye. Amin. Da haka iyaye masu albarka, lokacin da ƴaƴanku suka kawo muku koken mazansu akan abin da ya shafi biyan bukata ta sha'awa ta shimfiɗa, a tsaya a saurare su, a duba a ga ina mafitar take. In abu ne wanda za a iya warwarewa, a warware shi. In abu ne wanda ya ta'azzara ba zai yi ba, to a raba auren. Wa in ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. In halittarsa ce haka ba mai sha'awa ba ne, akwai mata marasa sha'awa irinsa, in za a shekara biyu bai neme ta ba, ba ruwanta da shi. Amma idan ba haka ba, to hakika za a kai ta zuwa ga halaka, za a cutar da ita. Da haka manzo Allah ya karɓi koken wannan matar, bai ce da ita je ki haƙuri ba, a'a ke dan me zaki magana, a'a. An gane ko? Da haka ita kuma bata ji nauyi ba, wanda wannan yake nuna maka da malami da likita ba a ɓoye musu magana. In ka ce za ka ɓoye musu, to za ka mutu da cutarka. Likita in ka zo, in a al'aurar ka ciwo yake, sai ka yi me? Sai ka tuɓe wando ya gani. Babin larura ce, ad-darura tubihu al-mahdura. To haka nan malami, in ka zo, in dai kana neman fatawa ta addini, ko me sai ka fito ka faɗe shi tsirararsa. Bari ku ji wannan magana da matan nan take faɗa a gaban Annabi, magana ce mai nauyi, kuma maza suna wajen. Amma da yake fatawa ce ta addini, ya ta iya. Za ku ga har wasu daga cikin sahabbai, kamar yadda za mu karanta, suna tsawatar mata, amma Annabi ko sauraronsu bai ba. Saboda ya san yin hakan ya halatta a babin fatawa, a babin tambaya, a babin neman ilimi da neman sani da neman mafita. Shi yasa wata rana Ummu Sulaim mahaifiyar Anas ta zo ga Annabi, ga Ummu Salama, ga Aisha, amma ta yi tambaya mai nauyi. Kan ta yi tambayar sai da ta yi shimfiɗa, ta ce ya Rasulallah, inna Allah la yastahyi min al-haqqi. Ya ma'aikin Allah, Allah fa baya jin kunyar gaskiya. Ma'ana yau tambayar mai nauyi ce. Sai Annabi ya ce haka ne, faɗi maganarki. Sai ta ce wa hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Shin mace idan ta yi mafarkin ana saduwa da ita, in ta tashi daga bacci za ta yi wanka? Nana Aisha abin yayi mata nauyi, ta kalle ta ta ce faddahatin nisa, kin kunyata mata wallahi. Haba, ya za ki zo ki wannan tambayar? Annabi ya kalla Aisha ya ce sakilatki ummuki. A hir ɗinki kar ki sake irin haka. Dan me za ki mata faɗa? Ai larura ce, in ba larura ba me zai sa ta faɗi wannan maganar? To amma in ta ki faɗa kuma sai ta mutu da jahilci. Kuma in ta je lahira Allah ba zai mata uzuri ba. dan ga malamai ya bata baki ba kurma ba kuma tana bukatar ta sani kuma ta kita sani to da haka mu fahimci wannan kwarai da gaske to da haka wannan mata bayan ta faɗi wannan magana a wata ruwayar ma har sai da ta kama gefan zanin ta ta karkada dan ta nuna wa annabi fa kaga yadda yake bai da katabus fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita aturidina an tarji'i ila rifa'a na fahimci dai so kike ki koma gidan tsohon mijinki manzo Allah ya gaya mata haka to sai annabi yace da ita la hakan fa ba zai yu ba hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki har sai shi wannan mijin na biyu ya dandani zumarki ke ma kin dandani zumarsa me yake nufi da zuma anan suka ce alkunya ce ta jima'i da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za ka taba gani a cikin maganganun su ba maganar da take nuna jima'i tsirara sai dai a saka ya ayi alkunya kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake fada inna Allaha hayyun karimun Allah mai kunya ne mai karamci ne duk qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi babu kalmar saduwa tsirararta sai dai Allah ya ta alkunya awla mastumun nisaa ko kun shafi mata abin nufi kun sadu da su alkunya ce falamma ta gashaha yayin da ya lullube ta lullubewa ana nufin saduwa da ita a hadisi manzo Allah ya ce idza jalasa baina shu'abi hal arba in ya zauna akan gabbanta guda hudu ana nufin saduwa to haka nan anan to yanzu dan Allah ina masu maganin gargajiya da zaka ga su ne mana batsa su ne mana iskanci da sunan magani wani abin da zai baka takeici a gefan masallaci za su zo su kafa wannan lasfikar alherin Allah ya gaida gwamnatocin baya wanda suka rinka ladabtarwa suka rinka hanawa na san lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau ba a wasa da wannan ƴan hizba cikin wanda suke kamawa irin wannan masu batsan da sunan tallan maganin gargajiya wani lokaci zaka ga dan iskanci har da hotunan bulufin fa wai su suna sai da maganin gargajiya wani lokaci kaga hadda hot sassake na azzakarin maza an yi shi da itace wai yana bi yana nunawa wai shi mai maganin gargajiya to kaga wannan a cikin al'umma bai kamata a rinka barin sa ba bai kamata a zira masa ido ba in dai Allah zai saka ya in dai annabi zai saka ya to kai waye me ya kamata kai ma kai ka saka ya ko yadda kai ake yi ai to da haka manzo Allah ya mata alkunya yace haffa sai in ya sadu da ke ke ma sai kin sadu da shi mana dolan dole ne kafin mace ta koma wajen mijinta na baya da ya mata saki uku bayan ta yi aure sai ya zama a wannan auren an sadu da ita to da mace za ta samu matsala ta yi auren na biyun amma bata kai ga saduwa ba sai aka sake ta to har yanzu ba za ta koma wajen mijin farko ba haka nan da za a yi rashin sa'a ta yi aure na biyun ya zama bai da lafiya to ko ya sake ta ko an raba auren ba za ta koma wajen mijin farko ba to haka nan da kuma zina za ta je ta yi har yanzu ba za ta koma wajen mijin farko ba to anan zaka gane jahilcin wasu wanda suke aikata laifi ninki biyu na farko shi ya saki matar tasa dan ganganci idan Allah ya jarabce shi da santa sai kuma yazo ya hado baki da wani har ya ba wa wani sadaki wai sai ya ce ka zo ka aure ta amma fa kakka sadu da ita ka sako masa ita saboda kai wawa ne dolo ne tinki ya ce ta shayar da kai in banda hauka kana gauran ka sakit wani yazo ya ce ya baka sadaki ka aure mace ka aure ta kuma ya ce ka sake ta haka ai lallaba shi in wawa ne ka ce na yadda ya auren sai an daura auren ta shiga daki ka ce karfi ya ci in ya isa ba sai ya shigo gidan ya dauke ta ba to da haka dai wannan babu shi a musulunci ya kamata mu kiyaye mai ruwaya yake ba da labari nana Aisha ko waninta tace wa Abu Bakr jalisun indahu lokacin da wannan matar ta kawo ƙara take gaya wa annabi wannan maganganu masu nauyi dan neman ilimi Abu Bakr yana zaune a gaban sa ake wannan abu wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As bil babi daya daga cikin sahabbai asharatul mubashiruna bil janna Khalid ibn Sa'id ba Khalid ibn Zaid ba cikin wannan Khalid ibn Zaid nake shine cikin asharatul mubashiruna bil janna wannan Khalid ibn Sa'id wani sahabi sunansa Khalid ibn Sa'id ibn al-As shi kuma yana bakin kofar annabi mana yazo zai shigo wajen annabi yana bakin kofa yayi sallama annabi bai ce shigo ba yana bakin kofa yana tsaye yana jira to a cikin ɗakin kuma da Annabi da Abubakar da wannan matar ita kuma matar tana faɗa waɗannan maganganun shi Abubakar bai ce mata komai ba domin yaga Annabi bai hana ta ba sai zura ido shi kuma wancan sahabin yana daga bakin kofa ya jiyo maganar sai yake kwallawa Abubakar kira yana Abubakar ba za ka tsawatar da ita ba a gaban Annabi take faɗa wannan magana manzo Allah da ya ji sai ya fashe da dariya domin shi ya dau abin da zafi zafin bai kai haka ba ai malami ne ko likita ana iya gaya masa kowace magana dan neman me mafita to da haka yana kofa yanzuru yana jiran ayu udhana lahu ay masa izinin shiga fa qala sai yace ya ababakrin ya kai abubakar ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda annabi sallallahu alaihi wasallam baka jin abin da wannan mata take fadiyar sabaro baro a gaban annabi to abubakar dai bai ce komai ba saboda annabi bai ce komai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka dai mahalli shahi cikin hadisin hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki kalmar usaila waɗansu malamai sun ce tasgiri ne na asal 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 shine zuma to idan aka yi tasgir sai zama usail usail tasgirin me asal asal zuma to sannan kuma sai aka yi ta'anisi aka kawo ta'ut ta'anis aka ce usailatu bitta'i an gane ko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu shahadati babu shahadatil menene to babu shahadatu wani abu dai na goya goge mujtani muqtani ko jamid hadisi mai lamba ta 909 hadithu aisha ta hadisin aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yadda anna rajulan dallaqa imra'atahu thalathan tace wani mutum ya saki matarsa saki uku mutumin shine dai wanda aka faɗa a ruwaya baya domin duk kissa daya ce shine rifa'atul qurazi an gane ko rifa'atul qurazi anan Aisha bata faɗi sunan sa ba a can kuma ta faɗa da haka sai ka dauko can sai ka kawo nan wani mutum ya saki matarsa saki uku fatazawwajat sai ta je ta yi aure matar an gane ko fadallaka sai miji na biyu ya sake ta to anan waɗansu malamai suka ce ba waccan kissa bace wata ce daban amma waɗansu malaman suka ce duk kissa ɗaya ce a ƙarshe shi wancan mijin ya saki matar amma duk da haka bai halatta ta koma wajen nabiyin ba na farkon ba domin saduwa bata gudana tsakanin su ba a cikin aure nabiyin to amma wata kissa wasu malaman suka ce a wannan wani ne daban shi ma ya saki matarsa saki uku kuma ta je ta yi aure a can ma aka sake sakatta an gane ko to wannan ya nuna maka cewa akwai matsala da yake nan can an sake ta har sai daidai har uku nan mata sake nabiyin kuma an sake sakatta fasu ila annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai aka zo aka tambaye annabi game da ita atahillu lil awwali shin ta halatta ga miji na farkon ta koma ya sake auratta duk da miji na biyun da ya aure ta bai sadu da menene duk da namiji na farkon da ya sake ta bai sadu da ita ba domin abin da zai zo a gaba zai nuna mana cewa saduwa bata faru ba miji na biyun ya sake ta amma saduwa bata gudana tsakanin su ba kala sai annabi yace la ba za ta koma wajen na farkon ba bai halatta na farkon ya aure ta ba tunda na biyun da ya aure ta har ya sake ta bai sadu da ita ba hatta yazuqa usailataha kama zaqal awwalu har sai nabiyin ya sadu da ita irin yadda na farkon ya sadu da ita to a irin wannan hali ɗayan bi ne mace ce ta aure namiji bai da lafiya ba zai iya saduwa da ita ba kuma ita mijinta na baya saki uku yayi mata dan haka yanzu dole sai wani namijin ya aure ta ya sadu da ita in sun rabu shine na farkon zai iya saduwa zai iya aurenta to yanzu shi nabiyin ɗayan bi ne ko ya sake ta ta sake tafiya ta auri wani shi a can ya sadu da ita ko kuma nabiyin dole a jira shi ya samu magani ya warke ya sadu da ita sannan daga baya in ya ga dama ya sake ta kuma ta koma wajen na baya bayan ta gama idda an gane ko amma idan nabiyin ya sake ta wanda zai iya sakatta ta kuma ba laifi bane in sun kasa fahimta juna sun kasa daidaitawa bai warke ba ta gaba za ta iya zama bai sake ta to amma ko ya sake ta kuma sai dai ta auri wani namijin amma ba dai na farkon ba أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى وانا حديثة أتكين كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع babin da yake bayani akan abin da ake so mai gida ya faɗa a lokacin da zai sadu da iyalinsa. Mustahabbi ne, ba wai wajibi bane, amma kuma yana da tasiri ƙwarai da gaske a cikin rayuwar ɗan adam. Akwai abin da Allah bai wajabta maka ba, amma in ka yi shi to kuma abin zai amfanar da kai ba ƙaramin amfani ba, rashin yinsa kuma zai cutar da kai tare da cewa baka saba wa Allah ba. Yanzu cin abinci wajibi ne, to amma ba a ci ba fa za a cutu. Cutuwar za ta iya sa ka samu zunubi. In cutuwar ta kai haka kamu da rashin lafiya ko ka mutu, to nan kana da zunubi. Amma haka kawai ka ce kai ba za ka ci abinci ba, ko ka ce ka daina cin nama, ka cutu. Kai daɗi ya bari, ko ba haka ba? To wannan kenan. Da haka ana so magidanci ya kiyaye wannan, rigakafi ce kafi magani. Duk mutumin da yake yin wannan addu'a kamar yadda zamu ji Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa a cikin hadisi, Allah zai tsare masa ɗansa daga dukkanin sharrin shaytanu, daga dukkan fitintunin zamani. Sai dai kuma in Allah ya so ya jarraba ka da wata jarraba ta daban kuma wannan daban. Amma dai yana daga cikin abin da zaka sama wa ɗanka tsaro da kariya daga sharrin shaytan da fitintunin zamani, shine yin wannan addu'ar a yayin jima'i. Idan Allah ya kaddara a wannan jima'in aka samu ciki, to wannan dan Allah zai bashi kariya ta musamman sama da yadda yake ba wa sauran mutane. Zaka ga ba dai shaytanu su yi tasiri a kansa ba, ba dai ya mutu kafiri ba, ba dai a gurɓata aqidarsa ba. An gane ko? To wannan shine. To amma da yawa daga cikin magidanta ba su sani ba, kuma ba a makara ba, sai a sani, sai kuma a je a ci gaba da yi. Hadisi mai lamba ta 910, حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عباس الله يقرأ مسيدا، قال عبد الله بن عباس يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي، أما لو أن أحدهم إنما دي أتي لينسو أنا نفن لين متاني هو سوائكوا، يقول زيتي حين يأتي أهله ألوكة دي زيتي وإيالنسا. Abin nufi zai je musu zuwa irin na saduwa, zuwa na biyan buƙatar sha'awa na auratayya. To da a ce lokacin da zaka kai ga biyan buƙatar sha'awarka, saduwa da matarka, gabanin ka fara saduwar zaka faɗi wannan kalma, bismillah da sunan Allah. Mun sha faɗa muna nanatawa, duk bismillah ta farkon zikiri ba a ƙara sa ar-rahmani ar-rahim, da zaka ƙara ta zama bid'a. Bismillah ta karatun Qur'ani ita ce kawai ake kawo ta cikakkiya, bismillahir rahmanir rahim. Amma bismillah ta cin abinci ma ba a ƙara sa rahmanir rahim, bismillah kawai ake cewa. Bismillah ta shiga gida, bismillah ta fitowa daga gida, bismillah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ta shiga bismillah wa lajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, ta kwantawa bismika rabbi wada'tu janbi, ta shiga ban daki bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. To a kiyaye wannan dan kada wani yaje rabka bismillahir rahmanir rahim ya gaba ta ci ba, to karawa kai, karawa kai ka wuce inda Allah ya tsayar da kai, da haka zikirin ba zai maka aiki ba. So da dama muna faɗa muna nanatawa su zikirrukan nan da kuke ganin su, daga su aka kwaikwayo ka'idojin shan magani. Akwai zikirin da za a ce maka da safa uku za a yi, da yamma uku za a yi. Shi yasa Bature ma kwaye sa wata da safa uku, da yamma uku. To ka gwada a kwayar Bature wacce aka ce da safa ka sha uku, sai ka sha goma, za ta yi aiki? Sai ka sha biyu, za ta yi aiki? Sai ka sha ɗaya, za ta yi aiki? Duk ba za ta yi aiki ba. To haka wannan zikirin da kake gani, ko aka ce ka sha da safe, sai ka ki sha da safe, sai ka maido da shi tsakiyar rana, ba zai ma aiki ba, ka saba lokaci. An gane ko? To ya kamata mu kula da wannan. Duk abin da shari'a ta ce ga lokaci, ga adadi, to mu tsaya mu yi a lokacin, kuma mu kiyaye adadin, shi ne zai mana amfani. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai sadu da iyalinsa ya ce bismillah da sunan Allah, Allahumma jannibna ash-shaytana, ya Allah ka nesanta mu daga shaytan, yana nufin ka ne ya nesanta shi da kuma matar. Domin lokacin da mutum zai sadu da matarsa, shaytan yana zuwa wajen. In ba kai wannan addu'a ba, to da shi za a yi saduwar, domin Allah ya bashi wannan ikon. An gane ko? Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim بخيلك ورجلك سيتي وشاركهم في الأموال والأولاد je ka ka farauci duk wanda ka samu daga cikin bayi in ji Allah ya ba shi dan izini manista ta wanda duk ka samu iko bi sautika da muryarka kide kide waƙe waƙe duk muryoyin shedan ne yake jan mutane da su wa ajlib alaihim kuma ka fusgo su bi khailika wa rajlika akan abin hawanka da kuma a kafarka wani shedan akan doki zai fusge shi wani kuma a ƙar zai ci tuna sai ya ja shi sannan sai Allah ya ce wa sharikhum ka je kai tarayya da su fil amwali wal auladi cikin dukiyar su da ƴaƴan su abinci annabi ya ce in ka zo ci in baka yi bismillah ba da shedan za ku ci sai kaga an sa maka abinci mai yawa wanda ya kamata a ce ɗaya bisa ukun sa ya ishe ka amma sai ka share shi duka baka koshi ba saboda kai kana ganin kai kadai ka ci amma shedan ne zai manne da jikinka kana ganin cikin ka kake kaiwa amma zurarewa yake yana shiga cikin shedan da ka gama cin yawa sai ya fita sai ka ji cikin fayau ya fita da fitarsa ya barka fankan fayau to kaga yayi tarayya da kai a cikin me a cikin dukiyarka domin abin da yafi komai kima cikin dukiya shine me abinci shi yasa abinci kansa ana kiransa da suna arziki kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqan ay ta'aman qala ya maryamu anna laki hadha قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رزقها بمعنى طعامها وذاك وشاركهم في الأموال والأولاد سننك تاريا دسوء أتكين برودوسن إن آياء حيفاء آياء إذن كذو ذاك سادة ما تكبك وانا أدو أبا شيطان زي كارا يشغج كنك تارزاك سادة إتا يد ذاك غاني سي أنهيه ذاك غاني أشيبا كي 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 كنبا a haifi dan da gashi dai shop din ku ɗaya na mutum amma a hankali za ku bambanta kai kana fahimtar daidai shi baya fahimtar daidai ya kamata ya bi ka amma yana neman ka da nufin ka da sharri dan da yana zai daki ubansa ko zai iya zagin ubansa kai ka san wannan dan akwai rabon shi dan a cikin jinin sa ko da mutum ne a zahiri amma a batini shedan ne a rigan mutane to abin da yake mana maganin wannan yake bamu tsaro daga wannan shine kiyaye zikirarkan da Allah ya koyar da mu ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda zai iya maka fada da shedan sai Allah dan shedan ya gallabe mu ya gagare mu ya gagaru kowa mafi girman gagaran mu da yayi shine ganin sa da bama yi kuma da haka har annabawa shedan ya gagare su kamar wa kamar annabi adam sun yi gogormaya da shedan amma a ƙarshe shedan dole sai da ya fito da Adamu daga aljanna fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi shedan ne ya zamar da Adamu da matarsa sai da ya fito da su daga aljanna to haka nan ya ci gaba da alwashin ba zai kyale ƴaƴan Adamu ba to shedan din da ya iya rinjaye akan babanka Adamu kai sai ka cika bakin cewa ka fi ƙarfin sa Allah ne kadai ya fi ƙarfin sa in ka nemi tsaro a wajen Allah sai ya tsare ka daga shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ga mana abubuwan da zamu shi kuma ya tsare mu na daga ciki yawan karatun Qur'ani shedan ba zai iya kusanta inda kake ba an tambaye wani boka da ya tuba yaya kai mu'amala da aljanu me kake sa su me suke iyawa shin akwai aljanin da kake iya aika yaki zuwa yace kwarai kuwa yace sau da dama akan kawo min aiki in tura aljani ya je yayi aikin amma sai aljanin nan ya je ya gama yawo ya ce bai ga mutumin ba kuma mutumin yana nan yace to a ƙarshe da muka ga muka bincika sai muka gane me yawan karatun Qur'ani ne in dai kana karatun Qur'ani shedan baya ganin ka bace masa kake kai ma ko an turo shi sai ya zo ya neme ka ya rasa saboda Allah yace fa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafahu wa fi adanihim waqara indai kana karatun alqur'ani ja'alna inja Allah yace zamu sanya bainaka tsakaninka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah da wadanda basu imani da lahira ba wanda shedanu suna ciki zamu sanya hijaban mastura shinge mai kangewa ko shedan yazo ya ganka ba zai ganka ba to amma in baka yi sai ya zama shi yake bace maka kai baka bace masa shi sai kwalla ma mari ya zagaya ta baya ya muntsile ka ta can ya zagaya ta baya ya mai da kai shashasha ya zo ka siyo abincinka ya cinye baka yana yi ma dariya ka auro matarka kana ta murna kai ka aura amarya, kun aura dai amarya ku ce ba amarya ka bace ba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun yace bismillah da sunan Allah, Allahumma jannibna ash-shaytana, ya Allah ka nisanta mu daga shaytan, wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, kuma abinda zaka azurta mu da shi ma na da shi ma ka nisanta shi daga shaytan. To manzo Allah ya ce thumma qudira bainahuma fi dhalik, in an kaddara musu samun da a wannan saduwar, au qudiya, ko annabi ya ce qudiya, an zartar waladun za su samu da cikin wannan saduwar, lam yadurruhu shaytanun abadan, ba wani shaydan da zai iya cutar da wannan yaron har abada. Malamai suka ce cutarwa ta aqida, cutarwa ta addini, zai iya yiwa a haifi yaron ya zama yana farfadiya, wannan ai da sauki, amma a haife shi ya zama kafiri, a haife shi ya zagi annabi, a haife shi ya kaza, to Allah ba zai jarabce ka da wannan ba. An gane ko? To wannan shine abin da yafi faruwa, shine kaso 9 cikin 10, amma kuma Allah yana abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama. Zaka iya yin addu'ar kuma ya jarraba ka, amma dai a mafi yawan lokaci wannan abin shine zahiri, shine abin da yake faruwa. An fahimta? أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى وانا حديثي أشكين كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تأرد للدبر باب ديكي بياني أكم مجدا شياها لتا يسادد إيالنسا تكو نيني أما دا شرعي تإند أكي سادور ko dai ta gaba ko ta baya, amma kada ya kuskure ya sadu da ita ta duburarta. An gane ko? Mana ya halatta miji ya sadu da matarsa a dukkanin yanayin da yake so saduwar ta kasance, amma ya sani ta inda ake saduwar. Abinda yasa manzo Allah ya yi wannan bayani, saboda lokacin da aka yi hijira daga Makka aka zo Madina, su mutanen Madina al'adarsu daban, mutanen Makka al'adarsu daban, matan Makka halinsu daban, matan Madina halinsu daban. Matan Makka sun fi kama da matan Hausawa, mazan Makka sun fi kama da mazan Hausawa. Menene asalin namijin Bahaushe, menene asalin macen Bahaushe? Asalin macen Bahaushe biyayya da miji ya ce mata eh, ba dan daga baya wasu miyagun al'adu sun shigo mana ba, wanda ake ce da su yanci. Yanci mace ta ce kaza, ai ita ba za ma ta yi kaza ba, ai ita kaza ma, ko ba haka ba? To asali wannan shine al'adar mutanen Makka. To da mutanen Makka suka zo Madina suka auri matan Madina, to shine sai aka fara samun takun saka. Ita matan Madina tana da ka'idoji irin yadda ta samu tarbiya a garin su, shi ma mijin Makka yana da ka'idoji irin yadda ya samu tarbiya a garin su. To wannan sai yasa wani lokaci akan samu sa'insa. Su matan Madina hatta saduwa nau'i guda ake musu wajen saduwa, amma matan Makka ba haka bane ba. Wani lokaci namiji zai zo ya ce zai sadu da matarsa amma ta yanayi kaza, sai fada ya kaure. To shine aka rinka kawo annabi ƙara. To shine Allah da kansa ya raba rigimar, ya saukar da ayoyi, kuma manzo Allah ya yi bayani. To shine zamu ji hadisi mai lamba ta 911, hadisu Jabirin radiyallahu anhu, hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari, Allah ya ƙara musu yadda. Kala Jabir ya ce kanatil yahudu taqulu, yahudawa sun kasance suna cewa idza jama'a hamin wara'iha, in dai miji ya sadu da matarsa amma kuma ya zo mata ta baya, ba wai ya sadu da ita ta dubura ba, a'a yana ta bayanta, to wai suka ce ja'al waladu ahwal, wannan yake sa a samu da mai hararagarke. Kun san hararagarke ko? Shine mutum kaga kaman nan yake kallo amma can yake kallo, idan nasa upside down ne, kamar mota ce ta ci chassis, sai kaga nan take tafiya amma nan tayi direction. To Yahudawa suka kawo wannan jita-jitan, suka kawo wannan camfin da ƙaryar, saboda su Yahudawa sun zauna a Madina, suna da wannan camfin, suna da wannan jita-jitan, sai mutanen Madina suka ɗauka. Shi yasa matan Madina ba sa yadda a sadu da su in ba ta gaba da gaba ba, saboda wannan tasirin ƙaryar da Yahudawa suka yi. Wannan yasa mazan Makka da suka zo suka auri matan Madina aka yi ta samun rigima a wannan wajen. To shine fa nazalat, take sai aya ta sauka, Allah yana warware matsalar, kuma yana ƙaryata Yahudawa akan wannan camfi nasu. da aka karka ga mai hararagarki kace shi ma haka ne ba haka bane halitta ce kawai ta Allah kamar zabiya ne yana daga cikin ƙaryar da ake sai a ce wai mai zabiya wai zabiya wai mahaifiyarsa ce tana al'ada mahaifin ya sadu da ita a haka wai shine ake samun da haka ƙarya ne halitta Allah ce kawai ubangiji yana halittar abin da yaso a lokacin da yaso wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru daka fa nazala sai aya ta sauka nisa ukum harful lakum matanku kamar gonakinku ne yanzu idan aka ce gonarka akwai wanda isa ya ce maka sai ta waje kaza zaka shigo ta to ko ina zaka shigo in kaga dama ka kewaye ta ko a kewaye take in kaga dama hauro ta katanga ba gonarka bace in kaga dama ka shigo ta kofar gabas ka shigo ta kofar yamma ka shigo ta kofar kudu ko ta arewa in dai gonar zaka zo ko ba haka ba to shine sai Allah ya kwatanta mata da gona domin ita gona mai ita yana da cikakken iko a kanta kuma yana da damar yayin abin da ya ga dama a cikin ta in dai zai kiyaye dokar Allah an gane ko zaka Allah ya ce fa atu harsakum ku zai kewa gonakinku annashitum ta duk inda kuke so in dai gona ce to ka shige mata ta duk inda kake so ma na ita matarka duk yadda kake so ka sadu da ita kana iya saduwa da ita in dai ta inda ake saduwar zaka sadu da ita to kun ga anan ma fa jima'i Allah yake nufi amma kun ga yadda ya kulla zance yake kinaya sai ya ce nisa'ukum matanku harsul lakum gonakinku ne fa atu harsakun ku shiga gonakinku annashitum ta yadda kuke so kaga wannan alkunya ce innallaha hayyun karim أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى وانا حديثي أشكين كتاب التفسير سورة البقرة باب النساءكم حرص لكم حديثي باب تحريم امتنائها من فراش زوجها كو زواجها باب ديكي بياني أكان هرم تمتي تبجلي وشمفتر مجنتا تشي بزي سادد إتبتحنا مسكنتا متبع أيمت ونن إذنبا أنغاني كو داك ما تاسو سني duk da awar yancin da kike da shi amma baki da yancin mijinki ya neme ki kice ba za ki yadda ba matukar lafiyar ki kalau ba al'ada kike ba baki da wannan yancin in kuma kika yi haka to zaki gamu da fushin Allah ba wai fushin mijinki ba zaki gamu da fushin mala'iku ma gaba daya domin wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa maza su tafi yawon banza wani matarsa ce ta kaurace masa wallahi wani dattijo wata rana a wani masallaci mun idar da sallah mun yi karatu makamancin wannan wallahi da yazo ya durkusa a gaba na zai yi kuka yace malam matata shekaran mu 30 ko 40 ya gaya mu yace amma shekara 9 baya tunda na taba gwada zancen zan yi aure tun daga nan da ta kaurace min har yau yace daki na tun daga wannan shekara 9 baya bata sake shigowa ba ko abinci sai dai ta aje masa a bakin kofa ta yi tafiyar ta saboda ta ci dubu sai ce to ta ci gida ko ai da ka bar mace ta kai shekara 10 baka kara mata kishiya ba ai ta ci gida haka suke cewa ta ci gida yanzu ma in a unguwa zaka ji gidanta ake cewa ba gidanka ba ta ci gida sai dai kai ka fita shi yasa karya kofin sa ake tun ba su kai shekara 10 ba maza karya mata kofi ka karya mata lakani hada ta da abokiyar zama amma wallahi matukar baka hada ta da abokiyar zama ba kai za ta jikawa aiki a ganka kana fitowa rigarka a baibai ko ka fito babu yar ciki sai babbar riga ai kaga akwai matsala ko kaga a ganka ka fito yar cikin agoge amma babbar riga a yamutse mata daya ce ai signin ne dan haka muna ba wa iyayenmu maza shawara ai kokari a karya kofin iyayenmu mata kar a basu su kai shekara 10 babu kishiya maza ai musu taimakon su ake yi wallahi taimakon su ake yi wallahi kaga ya nuna dattijan a zahiri ne kake masa kallon tsoho amma a badini lafiyar sa har yanzu akwai saboda daga zarar ka batta ta kai shekara 10 to a lokacin fa kuna da ƴaƴa shekara 8 kenan musamman in mace kuka fara haifa kuna da ƴaƴa shekara 8 to in kai wasa kai kuma kace zaka karo karshe ƴar shekara 18 zaka auro ko ƴar shekara 13 ko 14 ko 15 to wannan yarinyar taka da ta tasa ita uwar zata rinka zugawa tana fada da kishiyar wata mata da ake bani labari da ita iya kissa mijinta sai da ya bari ta girma ta haifi manyan yaya sannan ya tashi yau kishiya sai auro mata yarinya sa'ar yayanta shikenan sai yazo ya kwanta bacci sai ta tura yarta budurwa sai ta ce je kiki kwada mata mari tana zuwa sai ta wanke kishiya uwarta da mari sai ta ce dama sai su tashi a haufada kiki sai ta so a furgice me yake faruwa sai ta ce ka san fadan yara ne to amma sirrin shine idan ka ƙara aure matarka tana shekara 2 ko 3 to ƴaƴanta jarirai ne a lokacin ba su girma ba to duk lokacin da suka bude ido suka ga wata a gidansu dole su girma mata saboda ta san yarintar su a gaban idanta suka tashi wasun su mata goya su ta ci kashin su sun fi karfin wulakanci a wajenta amma ka kawo mata sa'annin ka kawo sa'annin ƴaƴanka ba wai haramun bane amma baka nemi zaman lafiya ba sai ai ta rigima sai ta cuna maka su sai ka koma yanzu da ƴaƴanka ake fadan kishi ba da ita ba ita in mai waye ce ba za ka ji bakinta ba amma sai ta cune tana sa ana ta yamma da hankali to da ka dai yana daga cikin abin da mata suke yi na rashin kyautawa a wasu lokuta kuma wannan abu ne wanda ya samo asali da dadewa musamman in sun san ita kadai ce galibin macen da zaka ga tana yi wa mijinta isa da shan kanshi ta san ita kadai ce baka da inda zaka ko ba haka ba to nan ne zaka sha wulakanci sai abin da sai yadda aka dama haka zaka sha ta yan siyasa ko to amma Bahaushe yace gida biyu maganin gobara kun wata tsohuwa wata kakanmu tana fada mace da kake gani wuka ce wukar mahauci wata ke wasa wata a san mahauci in zai wasa wuka ba in kaga mutun yana wasa wuka da dutse ba mahauci bane amma shi mahauci wuka bi yake hada kyat sai daya ta tashi daya don haka mata suke akwai wani abokin mu lokacin bai ƙara aure ba yace da na wuce karfe 8 tayi bacci in na shigo gidan sai a ce abinci na yadda inje in zuba da kaina yace amma da na ƙara abokiyar zama yace in zan kai karfe 3 dare ba ta bacci saboda ɗayan biyu wai ta ga ranar girkin ta nawa ka shigo ranar girkin waccan kuma nawa ka shigo ashe da baccin ba na gaske bane na shegantaka ne to kaga irin wannan idan da tana ba ta shara akan lokaci yanzu ta san in ba ta yi ba wata za ta yi sai ta yi maza ta fito ta yi duk wani abu da take sakaci da shi da ka kara mata abokiyar zama sai ta koma tana me tana yi saboda yanzu akwai competition yasa Laraba suna da karin magana me ban mamaki suka ce ita mace daya kamar kamfanin NEPA ne kamfanin wuta kaga NEPA irin ta Najeriya ba ka da yadda ka iya ita daya ce kwal in ta ga dama ta baka wuta in ta ga dama ta dauke da kudin ka sa hana ka wutar saboda sun san ba wata NEPA sai su amma mace bi kamar kamfanin waya ne akwai MTN akwai Airtel akwai kaza competition ne kowa so yake gyara nasa dan ya samu customer to haka mata bi suke da haka in ka yadda ka zauna da kamfanin NEPA sai abin da suka yi ma kenan sai kai ta zama Allah ya kyauta hadisi mai lamba ta 912 hadithu abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها إدمة تكوانة نامي قولة وشمبتر مجنتا معنى تيما سياجي كنا لعنتها الملائكة حتى ترجع ملائكو ذاسي تسيني متها سيتا داو فوتا باينتا قولة شيئن بزاتا داو بسي شيابيتا ينا للمتا kin ga tsinuwa kan tsinuwa kenan a wani hadisin Allah da kansa yake fushi da ita har gari ya waye su kuma mala'iku ganin Allah yana fushi da ita za su yi ta tsine mata da haka iyaye mata ku sani wannan abun ba abu ne mai kyau ba ku dena wata matar kafin mijinta ya sadu da ita sai ta kafa masa sharuɗa to sai zaka bani kaza yadda ka san wadiyazu billah kamar karuwa sai an biya ta wannan ba daidai bane ba wannan zalunci ne kuma ba kyautatawa kike ba kuma ba kowa kike zalunta ba kanki kike fara zalunta domin ke kike ɗebawa kanki zunubi ke kike ɗebawa kanki fushin Allah subhanahu wataala da na mala'ikunsa akhrajahu al-bukhari imamu al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nikah باب اذا باتت المراه مهاجره فراش زوجها انا نونا من لوكاتي ياي سي متسايا هكا ها من كusa karshen kitab ko bari mu karasa gurguje باب حكم الحكم الازلي باب da yake magana kan hukuncin azalo azalo shine idan mutun yana saduwa da iyalinsa sai maniyin sa yazo zai zuba sai ja gefe ya fitar da azzakarin sa gefe sai zubar da maniyin a waje suna yin haka ne a da dan kada a samu ciki da wurwuri a kusa kusa domin kun san a da can babu kwayoyin family planning idan ka sai sahabbai suke yin haka hikimar dan a samu tazarar haihuwa ba wai dan kar a haihu duka ba domin wata matar da zarar ta yaye danta to kowane lokaci za ta iya dauka ciki to sai kaga kullun a cikin ciki take kullun a cikin jego take to da yawa sai akan dan daga musu kafa ta hanyar yin waɗannan dabarun dan mace ta huta dan ta samu cikakkiyar lafiya shi ma dan ya samu cikakkiyar lafiya kafin a samu wani an gane ko to wannan yana faruwa tun a zamanin annabi shi yake kira da azalo azalo al'azalu da haka hukuncin yin haka a musulunci ya halatta ko bai halatta ba shine zamu ji hadisi mai lamba ta 913 hadithu abi sa'idin al-khudri hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda kale yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati bani al-mustalikhi mun tafi ni da mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da ake kira da ghazwatu bani al-mustalikh wasu kabila ce yan banul mustalikh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yake su sai ake kiran yakin da yakin su fa asabna sabiyan sai muka samu kuyangi yan mata a matsayin bayi fursunonin yaki min sabil arabi daga kuyangin ƴaƴan larabawa an gane ko yace fashtahainan nisa sai kuma sha'awan mata ta kama mu muna wajen yaki inji abu sa'idin al-khudri yace washtaddat alaina al-uzba tsawon gwagwarci ya tsananta gare mu yawancin su suna da aure amma sun bar matan su sun yi tafiya ta watanni ko ta kwanaki sha'awa ta dame su yace sai haka ya same mu wa ahabbna al-azala sai muka so mu yi azalo shine waɗannan kuyangin matan da muka samu tunda annabi ya raba mana su ai muna da daman mu sadu da su tunda bayin mu ne ko to amma kuma ba ma so su haihu da mu ba ma so mu yi musu ciki a wajen yaki su kaulaulayi mu gamu da matsala yace to sai muka so mu rinka yin azalo mu sadu da su amma lokacin da maniyin mu yazo zuba cikin su sai mu fitar sai mu zubar a waje an gane ko yace fa aradna sai muka so anna azila mi azalan wa kulna sai kuma muka ce da kanmu da kanmu na azilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina adh-dhuhurina yanzu ya kamata mi azalo mi gaban kanmu alhalin ga annabi ba mu tambaye shi ba qabla an nas'alahu tun gabanin mu tambaye shi mu san hukunci da haka sai suka dakata ba su yi ba sai suka tafi suka tambaye annabi yace fa sa'alnahu sai muka tambaye shi min zalika ko an zalika game da haka fa qala sai annabi yace ma alaikum alla taf'alu ba laifi in kun yi kuma ba laifi in ba ku yi ba ma'ana duk abin da kuka yi daya ne ko ku yi ko kar ku yi duk daya ne mutumin da yake da mata ko yake da baiwa yazo saduwa da ita ganin damar sa ya bari maniyin sa ya zuba a jikinta manin ganin damar sa ya fitar ya zubar a waje kalmar duk tana daukar haka ma alaikum alla taf'alu ai la ba'sa alaikum an taf'alu ba laifi in kun yi kuma ba laifi in ba ku yi ba to amma sai manzo Allah ya ba su wata ka'ida ma min nasamatin ka'inatin ila yawmil qiyama illa wa hiya ka'inatun manzo Allah ya ce ku sani ba wata rai da Allah zai yi nufin halitta tun daga yau har tashin alkiyama face sai ya halicci kayansa abin nufi duk yadda zaka sha ko zaki sha maganin kayyade iyali in kin ga yayi aiki to dama Allah bai kaddar zaki ciki ba da kin yi tawakkali ma baki sha ba asali ba zaki cikin ba amma ba wai maganin kayyade iyali ba in zaki shanye asibitin murtala da duk sauran asibitoci na kwayoyi da kamfanin nukan magunguna wallahi in Allah ya shirya zaki ciki kina sha kina cikin a kasashe da yawa an samu iyaye mata su yi ta shan maganin kayyade iyali idan yaron ya tashi zuwa kuma sai ya zo musu da kwayoyin a hannu ma'ana murucin kan dutse ne bai fito ba sai da ya shirya ba yadda ku iya da shi wannan yana faruwa matar wani babban attajiri a garin nan ta taba bani labari muna karantar da su a makarantar Usman bin Affan da bayani ya biyo irin wannan tace mallan naga abun mamaki mun je haihuwa da ni da wata kawata tare muka yi abin nan muka yi awo har lokacin haihuwar mu yazo tace amma ita ba ta san haihuwa ta yi ta shan kwayoyi tace rana daya muka haihu wani abun mamaki ban taba jin wannan ba likitoci ma sun ce ba su taba jin wannan ba mace ce ta haihu kuma tana haihuwa lokacin da ta haihu kuma aka ce akwai karamin ciki a cikin ta ba bai ta gwaye bane a'a ba ta gwaye bane ta haihu wannan gashi ya cika mutun cikakke amma kuma yanzu duk da haka kuma akwai ciki ma'ana ta dora kuma da zuwa awo ai aiki sai Allah to haka manzo Allah ya faɗa ba wata rai da Allah zai shirya halitta wanda kayyade iyalinki ko shan kwayaki ko azalanka zai hana Allah ya halitta sa in kaga daman matarka ba tai ciki ba kana saduwa da ita daman ba Allah bai kaddara za ta yi cikin ba ko ta sha kwaya ko kar ta sha kwaya amma duk kwayar da za ta sha in Allah ya kaddara za ta yi ciki sai me sai ta yi wannan ita ce kaida ba hana ka ba kai azalanka ba hana ba ka sha maganin kayyade iyalinka ko ki sha ko ai miki allura ko ki sa implant ko kaza duk ba hana ba amma ki sani wannan shi kuma baya hana Allah aikin sa baya hana Allah aikin sa subhanahu wataala akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-maghazi babu ghazwati bani al-mustaliqi hadisi mai lamba ta 914 hadisi abi sa'idin al-khudri hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda kale yace asabana sabiyan mun samu kuyangi an gane ko yan mata a matsayin bayi a wajen yaki fa kunna na'zilu sai muka kasance muna azalo wajen saduwa da su muna saduwa da su banin yazo zuba sai mu fitar waje mu zubar fa sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin haka fa kala sai yace awa innakum lataf'alun aw ashe da ma kuna aikata haka kala ha salasan manzo Allah ya fada musu haka har sau uku to tare da haka kaga ku lura da kyau ba ta fa yi kakkui ba shi yasa Jabir a wata ruwaya yace kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al qur'an da a ce azalo haramun ne lokacin da muke yi qur'ani yana sauka da qur'ani ya hana ma amma qur'ani bai hana mu ba da haka sai dai manzo Allah ya yi da mu lima yaf'alu ahadukum zalik dan me ɗayan ku yake yin haka sai muka gaya masa dalili dan kada a samu kwanika haihuwa kusa da kusa amma manzo Allah bai ce la yaf'alu ahadukum zalika kada ɗayan ku yake haka ba annabi bai hana su ba da haka wannan halal ne da haka annabi ya ce da su yau daman kuna yin haka har sau uku sai ce ma min nasamatin babu wata rai ka'inatin da za ta kasance a wannan duniya ila yawmil qiyamati har Allah ya tashi alqiyama illa hiya ka'inatun face sai an kasantar da ita ma'ana duk wanda Allah ya nufa sai kai zubar da shi kuma ita matar ka sai ta kyankyashe shi to dole hakan sai ta faru shi yasa wani lokaci zaka ga wata matar an kaddara mata za ta haihu amma a kaddara Allah bai kaddara mata za ta yi aure ba amma an kaddara wani abu zai zo ta hanyarta na haihuwa to wannan matar sai ta je ta yi zina ko ai mata fyade dole sai ta haihu koda ba ta da aure saboda Allah ya kaddara zai yi amfani da ita wajen samar da wani yanzu kun gana na Maryam Allah bai kaddara mata za ta yi aure ba a rayuwarta amma ya kaddara zai yi halitta daga jikinta to sai turo mala'ika ya busa mata ciki sai ta haifa annabi Isa to haka kaddara take aikin ta wani namijin shi ma ba a kaddara masa zai yi aure ba tuzuru zai mutu zai rayu ya mutu amma kuma haka zai je ya fada wata ya mata ciki ba ta hanyar aure ba Allah ya kare mu da mummunan kaddara akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nikah babul azali hadisi mai lamba ta 915 hadithu jabirin hadisin jabir radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna azalo qur'ani yana sauka ma'ana hujjar sahabbai duk abin da kai shi lokacin annabi in dai ba a hana ka ba ya zama me daidai domin in ba daidai bane a lokacin Allah yana magana kuma ana isar da sako da haka duk abin da akai ba daidai ba Allah zai tsawatar in ku kaga an yi abu Allah bai magana ba bai tsawatar ba to ya zama me kenan daidai wannan ita ce hujja amma yanzu sai kai ta shuka tsiyarka baka isa ai maka magana ba in ka je ka girba a can kuma shiru ta ishi mai hankali zuruma magana ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali yayi wanka da haka wannan kenan wannan yana nuna maka bambancin mu da bambancin sahabbai lokacin da sahabbai suke duniya tsarkin lokacin da tsarkin mutanen lokacin ya kai Allah yana magana da abu ya faru Allah zai ce eh daidai ne ko a'a ba daidai bane amma tunda Allah ya dauki annabinsa sahabbai suka tafi sai Allah ya jena magana ya zura kowa ido yayi mana zuru in mun ga dama mu yi daidai in mun ga dama kar mu yi amma dai yana kallon mu inna rabbaka labil mirsal akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabun nikah babul azali to wannan shine karshen kitabun nikah in Allah ya kai mu gaba kuma sai mu tashi kitabur raba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ana tunatar da ƴan uwa yau ce asabar din karshen wata wacce ake neman taimako don zuba mai a injin masallaci don gudanar da wannan karatu da fata Allah madaukin sarki ya bada ikon taimakawa ya tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikumus salam yace malam Allah ya kara maka lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace shin idan aka aurar da mace tun tana yarinya ya maganar sadakinta babu bambanci tsakanin yarinya da babba wajen batun sadaki in an zo aure iyaye su suke wakiltar amarya ko wali shi yake wakiltar amarya wajen karba mata sadaki kuma shi sadaki ana bada shi ta dayan hanyoyi guda biyu ne hanya ta farko ko dai iyaye su yanka su ce sadakin ƴan mu kaza ne hanya ta biyu ko kuma al'ada ta hukunta haka irin yadda galibin mu a yau ake yi galibi a kasar Hausa iyaye ba sa yanka sadaki ango kawai yake dakowa ya bayar kuma iyaye su karba hannu bibbi su ce Allah sanya alkhairi ba tare da an iyakance masa ba to kowanne daga ciki biyin aka yi ba laifi an gane ko sannan sadaki ana da damar a bada shi nan take kuma ana da damar a bari zuwa wani lokaci mana ko dai ayi ajalan ko kuma ayi naqadan ajalan zuwa wani lokaci naqadan kuma nan take to duk ana yin wannan da haka da mai girman shekaru da yarinya karama duk wannan hanyar sun yi tarayya wajen sadaki in babba ce ita ma dai wakilin waliyin ta shi zai karbi sadakin ta ta hanya ɗayan biyu ko ya ce wa mijin ga abin da zaka ba mu ko kuma duk abin da mijin ya dauko ya bayar in sun yadda su karba shikenan an wuce wajen kuma shi sadaki duk da cewa waliyai suna karba amma ba laifi bane a bawo mata hannu da hannu domin ko da ma wakilai ko waliyai sun karba su ma dai ita za su je su kaiwa ko su ba ta kai tsaye ko kuma su yi mata wata hidima da shi kamar yadda ake a al'ada duk wannan babu laifi a cikin sa ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikumus salam yace malam da fatan kana lafiya alhamdulillah sai yace malam shin wannan sakin wanda za a sake bada sadaki ba sai an yi wani aure ba mana saki dalaki bai nuna sugura sakin da miji yayi wa matarsa na ɗaya ko na biyu amma bai maida ita ba har ta gama idda kun ga anan zai sake aurarta amma sai da sabon sadaki da sabon daurin aure to wannan sakin shi yake tambaya akai sakin da za a sake daura aure a bada sadaki ba wai sai ta je ta yi wani auren ba mana ba na uku ba kenan na ɗaya ko na biyu yace to yanzu za a ci gaba da lissafa wancan sakin eh za a ci gaba idan mutun ya saki matarsa saki daya bai maida ita ba har sai da ta gama idda sai ya dawo kuma ya ji yana son ta yazo ya sake neman yaddarta suka shirya ya sake ba ta sabon sadaki aka sake sabon daurin aure har yanzu dai da me saki daya a tsakanin su in ya sake saki biyu dora za a kai za a yi akan wancan na daya da haka lissafin saki zai ci gaba da gudana inda malamai suke da sabani shine inda da ya sake ta saki dayan bai maida ita ba har sai da ta je ta yi wani auren a wani waje ta dawo sannan ya sake zuwa ya sake aurata, to shin ta dawo da wannan igiyar ko wancan auren da ya rushe wancan igiya yanzu ta dawo sabuwa fil a wajensa da igiya uku? To na akwai malaman da suka ce eh, yanzu kan babu wancan sakin tunda ta yi wani auren, yanzu an rushe wancan sakin da ya taɓa mata a baya, yanzu tsakaninsa da ita igiya uku ne ras suna nan. Ita ce abin da malaman fiqh suke kira da mas'alatul hadami. Mas'alatul hadami, mas'alar wani aure yana rushe igiyar auren a sakin da wani yayi a baya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yace dan Allah mallam, ina so in ji wacce addu'a ce tafi muhimmanci ga mamaci. Wannan ita ce tambayar sa ta farko. Addu'a da tafi muhimmanci da mamaci ga mamaci shine Allah ka ji kansa, Allah ka gafarta masa, Allah ka haska ga kabarinsa, Allah ka tabbatar da harshen sa wajen amsa tambayoyi. Duk lokacin da aka gama binne mamaci, Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce da sahabbai, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Ku roƙa wa dan uwanku gafara, kuma ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa, domin yanzu za a yi masa tambayoyi. Da haka lokacin da kake gindin kabari bayan an gama binne mamaci, wannan ita ce addu'a da zaka fi masa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbit indal mas'alati mantiqahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbit indal mas'alati mantiqahu. An gane ko? Allahumma nawwir lahu fi qabrihi, Allahumma afsah lahu fihi. Wannan da ire-iren su sune addu'o'in da suka fi tasiri ga mamaci, domin sune addu'o'in da Annabi yake ce ayi bayan an gama binne mamaci. Sannan sai yace sannan menene girman muhimmancin ziyarar kabari? To ita ziyarar kabari mafi muhimmancin ta shine gare ka kai mai ziyara, ba wai ga wanda yake kabarin ba, kai tafi wa amfani. Na farko ka je ka dauko darasi, ka je ka tuna Allah, ka je zuciyarka ta raurawa. Ubangiji yace alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamu. Lallai zulama da san tara abin duniya ya shagaltar da ku, har kuka je ziyarar makabarta kuka dawo ba ku daina ba? Idan ka je kabari makabarta zaka tarar da alhajuwa ne wanda da ubangidanka ne, duk kudin da kake takaba da su ta wajensa ka samu, amma yau ya tafi ya bar su ba ko sisi kuma a tare da shi. To kai ma ina zulamar tarawa? Zaka tafi ka bar su ne, ba wai neman ake so ka daina ba, amma ka rinka sara kana kallon bakin gatari. Kada san tarawar ya sa kai zalunci, kada san tarawar ya sa kai ƙarya, kada san tarawar ya sa kai damfara, kada san tarawar ya sa kai ha. To wannan shine abin da ake nufi. Ina fata an gane. To kaga kenan farko wanda ziyarar kabari take wa amfani shine wa? Me kai ziyarar ba wanda aka kai wa ziyarar ba. To haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Da na hana ku kai ziyara makabarta, amma yanzu ku je, domin ziyara makabarta tana tuna muku lahira. Domin da mutanen jahiliya sun maida kaburbura su zama wajen biki, wajen roko, aje ai ta roƙon mamaci, aje a debo kasar kabari a zo ai ta sha ana jikawa. To sai aka hana saboda waɗannan abubuwan shirka ne, Allah bai yarda da su ba. Daka kai ziyara ka je ka roki na kabari gwanda kar ka je, daka kai ziyara ka je ka debo kasar kabari ka zo ka kulla a carbinka ko ka sha gwanda kar ka je, domin anan ziyara ba tai maka amfani ba, cutar da kai ta yi. To sannan mataki na biyu na kabari yana samun amfani da ziyarar da ake kai masa ta hanyar yi masa addu'a da ake yi, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaburbura a cike suke da duhu, addu'a ta ma'ana kai ziyarar da yake yana addu'a, to shi yake sa Allah yake haskaka kaburbura. Da haka idan ka je kabari ko makabarta ana so kai wa mamata addu'a tun daga kan yi musu sallama, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mu'minai. an gane ko mu ma muna nan zamu tadda ku kuma muna roƙa muku mu da ku din da Allah ya zaunar da mu lafiya domin na kabari yana buƙatar zaman lafiya na waje ma yana buƙatar me zaman lafiya ko a ina kana buƙatar zaman lafiya yana daga cikin barazanar da na kabari yake fuskanta azabar kabari in ana zane shi a cikin kabarin sa ai kaga ba zaman lafiya ana kona shi ai kaga ba zaman lafiya ana matse shi ai kaga ba zaman lafiya in kuma Allah ya so ya jarabce shi da wasu mushrikai matsafa su je su tono shi daga cikin kabarin su kwakwakule masa wasu abubuwa kaga nan ma ba zaman lafiya dan haka na kabari yana buƙatar zaman lafiya ko a jarabce shi da wani ƙwaro ya zo ya ta ci masa jiki gafiya ce ta zo ta yi ta gwaigwaye jikinka kana kwance kuma ba damar ka hana ta wata kura ce ta zo ta tona ta bincike maka wani waje ta guduwar ta kuma ba ka da damar ka hana ta to na kabari yana buƙatar zaman lafiya shi ma to haka nan nawa jama'a yana buƙatar zaman lafiya hadari ba sai da mota ba ko to da haka dai wannan shine Allah ya sa mu dace ana sanar da ni cewa an samu taimakon 8670 to Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya biya dukan bukatun mu na alkhairi sati mai zuwa ina da uzurin tafiya ta yu ba za mu karatu ba wannan shine asali amma idan tafiyar ba ta yu ba to kuma za a ga sanarwa ta social media da kuma sauran kafafe waɗanda muke isar da sako ta cikin su ko ƴan media suke isar da sako ta cikin su Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantarta ubangiji ya sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da muke fama da shi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ƙara wa shugabannin mu hikima da fasaha ta shugabanci Allah ka ci gaba da yin riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka sanya musu tausayin mu a cikin zukatansu mu ma Allah madaukakin sarki ka sanya mana tausayin junanmu kuma ka sanya wa zukatanmu imanin da zamu biyayya a gare ka da kuma biyayya ga shugabannin mu cikin abin da ya zama ba sabo ba a gare ka Allah dukkanin mu ka hada kanmu cikin abin da kake so ka yarda da shi Allah ka zaunar da yankin mu lafiya Allah ka zaunar da yankin mu lafiya zabe da muke tunkara Allah madaukakin sarki ka sa ayi lafiya a gama lafiya Allah ka zaba mana shugabanni nagari Allah ka zaba mana shugabanni nagari Allah ka zaba mana shugabanni nagari سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله